بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي أمام المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لجدد السادواء أولنا يمشي من البركة يمشي من الاثنين قوم شاهدوا وتر رمضان شكرا تدبول الأري حدود 40 دبيو هجرا النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة وانده كما يكاما مديري 20 دشدة وتنهدو شكرا تدبول بيو 20 دشدة ميلادية. Muna nan a cikin tafsirin surat Al-Anfal. A jiya mun tsaya a daidai ƙarshen aya ta 65 daga cikin sura, wato fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala: Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum da'fa. Za mu tashi yau biznillahi ta'ala da aya ta 67 fadin Allah ta'ala: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. أنوى وبنجي سبحانه وتعالى da ya bayyana a ayoyi da suka gabata wato irin shirin da ya kamata ake musulmai suke da shi da kuma irin jarunta da ya kamata ake musulmi a filin daga ya siffanta da ita, inda ya bayyana cewa bai kamata ba bai halatta ba a ce musulmi idan adadinsu ya kai 200 ko idan musulmi adadinsu ya kai 100 to su rinjaye adadi na kafirai 200, in kuma musulmi adadinsu ya kai 1,000 su rinjaye adadi na kafirai 200,000. Wannan sauki Allah ta'ala ya yi musu, kuma akan haka hukunce suke har zuwa lokacinmu na yau kuma ila yawmul qiyama. Wannan hukunci yana nan duk lokacin da Allah ya kaddara saduwa tsakanin musulmi da kafiri a cikin filin daga, to haka ya kamata abun ya kasance. Bai kamata ba musulmi su ba da baya in adadin kafirai bai wuce din insu so biyu ba. Kuma in har ya zamanto a ce musulmi suna da makamansu, suna da tanadin su daidai gurguro. Daga nan Ubangiji Ta'ala ya bayyana cewa ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Ma kana li nabiyyin, ma'ana bai dace ba kwata-kwata ga annabi ya kasance yana da ribatattu a cikin filin daga ya kama wasu mushrikai bayan ya ribance su sun shiga hannunsa. Bai halatta ba a ce annabi yana da ribatattu a cikin abokan adawa ba, hatta yusqina fil ard, har sai bayan wato ainihin yayi ya ji musu rauni ya kakkashe su ya dauki karfin su gabaki daya. Wannan shine abin da ya kamata ya kasance. Bi ma'ana annabi bai kamata ba a cikin filin daga ya hangi wato ainihin kakkama mayaka a ribanta su a dawo da su gida daga baya kuma a fanshe su a yi belin nasu ba. A abin da ya dace a yi shine a ladabtar da su, a kakkashe su. Wannan shine abin da zai kai darasi ga sauran mayaka su ga kwarginin musulmi. Ma'ana bai dace ba kwata-kwata ga annabi wato ya dauki ribatattu daga cikin mushrikai su ne asra. Abin da ake nufi da asra su ne waɗanda za a kama daga cikin abokan adawa a filin daga. To kada a buƙaci kama su ko tsare su ko kulle su, a nufi kashe su ne a farko-farkon al'amari, saboda wannan zai ba wasu tsoro. Ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard, har sai ta iya zama wato ya wuce iyaka wato a wajen murƙushe kafirai da danne su da kashe su. To da haka zai ɗaukaka kalmar addini, kalmar musulunci, ya ƙasƙanta kalmar kafirci. Allah ta'ala ya ce turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhira, wato za ku so ku ribanci kafirai ribatattu ɗin nan ku kawo su saboda su fanshi kansu da dukiya, ku samu wani abu na dukiya na abun duniya. Wannan shine abun da kuke so. Amma Allah kuma yana so ku samu lahira, ku samu ladanku, ku samu yardan Allah. Ba wai nufin shine ku tara wani abu na duniya daga ganima ko daga ainihin fidiya, wato bedin inda za a karɓa daga wajen ribatattu da aka kama su. Turiduna arada dunya wallahu yuridu al-akhira, Allah ta'ala kuma wato ainihi yana son muku lada na lahira, don saboda shi ne dawwamamme na duniya, kuma ai shuɗaɗɗe ne mai wucewa. Wallahu azizun hakim, Allah ta'ala shi ne mabuwayi da zai ba da rinjaye ga waliyansa akan abokan adawa, da zai ɗaukaka musulmai akan kafirai. Hakimun, kuma shi Allah shi ne mai hikima, ya san irin abin da ya dace da halayen musulmai da kuma abin da zai ɗaga musu darajarsu. Dalilin da haka cikin hikman da Allah ta'ala ya so ta kasance shi ne bai kamata ba a karo na farko a karɓi fidiya daga gare su, a fanshe su da dukiya ba. A karo na farko ne ya kamata a ladabtar da su, a kakkashe su, a ɗana musu bala'i, a ɗana musu azaba, su ji tsoro. Da haka ya kamata a yi. An gane da kyau. Malamai suka ce wannan ayan ta sauka ne lokacin Badr, da aka gama yakin Badr an dudduba wanda aka kashe da cikin daga cikin kafirai guda saba'in waɗanda kuma aka ribanta, aka kama, aka zo da su da ransu su ma guda saba'in. A cikinsu akwai Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Aqil ibn Abi Talib da Nawfal ibn Al-Harith da dai sauransu daga cikin mutanen Makka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka aza masa waɗannan ribatattu a gabansa, sai ya kalle su yaga galibi daga cikin su Quraishawa ne wane da wane da wane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai ya za a yi da su waɗannan to sai sahabbai suka babba da shawarwari galibin shawara ta kaso gida biyu akwai shawaran da sayyidina Abubakar Siddiq yake jagoranta shi ya fade ta ya samu magoya baya akwai shawaran da sayyidina Umar bin Khattab ya ba da ita ya jagorance ta ita ma ta samu wasu magoya baya aka zuwa waɗannan shawarwarin guda biyu ga su yadda suke annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya nemi shawarar su sayyidina Abubakar Siddiq Allah shi kara masa yadda yake ya annabin Allah qaumuka wa ahluk istabtihim la'anna Allah yatubu alaihim sai shi annabin Allah waɗannan ai mutanenka ne ƴan uwanka ne zumuncinka ne wane da wane duk ƴan gida ne babu bari a cikin ku sabili da haka ya annabin Allah ka bar su ka yafe musu ka rangwame musu wataƙila Allah ta'ala zai sa haka ya zama sanadiyar shiriya wasu su shiri daga cikin ku su musulunta musulunci ya ƙaru wa khudh minhum fidyatan tuqawwi biha ashabak kuma ka karbi daga gare su belin kowa ya zai fanshi kansa a karbi wani abu na duniya daga hannunku saboda sahabbai ma su samu su mori wannan a yi tanadi zuwa gaba amma kada a kashe su kada a wulakanta su haka sayyidina Abubakar Siddiq ya bada wannan shawara sayyidina Umar bin Khattab Allah shi kara masa da shi kuma yace a ya annabin Allah ba haka za a yi ba idrib anaqahum ya bada izini kawai a yayyanke wuyansu a zubar da su a kashe su saboda wannan gabaki ɗayan su dauda ne abokan adawa ne ƴan ta'adda ne can a cikin ƙasarmu ba su bar mu ba sun kore mu daga inda muke sun mamaye dukiyarmu sun kakkashe wasu daga cikinmu mun zo nan Madina ba mu tsira ba sun zo sun bi mu haɗa nan laifin su za su kashe mu in sun ganka cikin filin daga ya annabin Allah kai farko wanda za su kashe saboda kai annabin Allah bai kamata ba wannan a yafe musu wannan shine farko-farkon yaƙin da muka yi duniyan tana je sabili da haka idan muka sassauta wa'innan sauran za su rena mu saboda kawai mu nadafi wa'innan mu ba da darasi ni ma ka haɗa ni da wanda yafi kusa gare ni a cikin ƴan uwa cikin waɗannan wanda kaga yafi kusa a gare ni ba ni dama in yanke wuyansa ka haɗa Aqil ibn Abi Talib yaya ne ga Sayyidina Ali ibn Abi Talib ka haɗa shi ga ɗan uwansa Sayyidina Ali ya yanke wuyansa kaba Hamza kaba al-Abbas ya dan uwansa Hamza ya yanke wuyansa duk kowa ka hada shi da dan uwan nasa ya kashe shi sauran mutane sauran kabilu na duniya su ji cewa lalle mu kan ba mun wasa ba za a ji tsoron mu a girmama mu a ba mu daraja a tsorace mu amma me za mu yi abu da mun duniya ai mu kace mu ya ce mu karbi wani abu na duniya kuma wajen mu ya ce mu to mu ba mu bukatar wannan to kaga shawarwarin da sun kasance guda biyu daban-daban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji shawaran na kowane bangare sai ya ce inna allaha la yulayyina quluba rijalin hatta takuna aliyana min kulli layyin yace lalle Allah yana da iko Allah shine yake da iko yana lallata dukkan wasu ya maida su laushi har ma su fi kowane abu na duniya laushi da kasan yana da laushi Allah zai canza zuciyar wani sai zama sai na tana da laushi sosai tana da tausayi kuma idan ya gama ya ga dama kuma ya tsananta wata zuciya ya karfafe ta ta zama tana da karfi tana da kauri ta fi ma duk wani abu da ka sani yana da kauri ka bar dutse ko wani abu makamancin haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ga wa'annan shawarwari guda biyu shawara farko akwai laushi a gare ta sosai shawara ta biyu akwai wato ainihin kauri ne a gare ta sosai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake da sayyidina Abubakar lalle kai kan ka ba da misali misalin ka shine zaman to kamar misalin sayyidina Ibrahim alaihi salam annabin Allah lokacin da mutanen sa sun matsa masa da sauran su sun tada masa hankali amma hankalin sa bai tashi ba bai bata rai ba a san su yace ya Allah faman tabi'ani fa innahu minni wa man afani fa innaka ghafurur rahim ya Allah wanda ya bi ni yana tare da ni wanda kuma ya saba min ya Allah ka shirye shi kai ne mai gafara mai rahama amma bai nemi a kashe su ko a yi musu uquba ba kuma misalin ka har ila yau misalin annabi Isa alaihi salam ike wa Allah ike biya wa Allah ta'ala in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan misalin ka ya Abubakar sai kuma ya Umar misalin ka shine misalin annabi Nuh alayhi salam da al'ummar ta matsa masa sai yake menene yake rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara shi ma yake gabaki da amai da zama babu ya Allah ka tafiyar da su ka hallaka su gabaki ɗaya ku yace ya Umar kai ma kai kama da annabi Nuh alayhi salam a wannan bangare aka duk kowane addini yayi kowa kuma yayi saboda Allah ne babu wani son zuciya a ciki an gane da kyau sai da Abubakar sun da shawaran da ya bayar da babu wani son zuciya ko wani abu to sayinsa ba wai ga kafirai bane a to sayinsa ga addinin musulunci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan zumunci ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wataƙila a cikin kashe su wani abu zai dami annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai dan su bane tausayi ne ga annabi kuma tausayi ne ga addinin musulunci da kuma wato ainihin tun daga shi farawa ne musulmai ba su ba mawadata bane suna da buƙatar arziki suna da buƙatar tanadi a karbi kuɗi daga gare su a yi tanadi shi da shi zuwa a gaba shi yake gani haka ya fi kyau sai Umar ibn al-Khattab shi kuma abin da ya zai faɗa ba wai haushin su bane na cewa ya tsane su a ba haushin su bane ya tsana haushi ne yadda suka tsana addini suka tsani annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun nemi su tunkushi addini su mai da addini ya zama babu su yi ifa'i nurillahi ta'ala ya kamata a ladabtar da su a maida musu su zama to babu su a duniya an gane da kyau to hakan dai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dubi shawarwarin nan guda biyu sun shiga sun fita sun shiga sun fita daga baya a matsayinsa na shine shugaba dole ya zabi ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu sai ya zabi na sayyidina Abubakar as-Siddiq sai ita ya ɗauka ita ya zartar sai ya bada hukunci akan cewa kowannensu cikin waɗannan saba'in ɗin nan wanda yake da dukiya yake da ƙarfi ya zo ya fanki kansa sai an aje masa belin na wasu abubuwa na wasu kuɗaɗe ya zo ya bayar za a barsa wanda kuma ba shi da shi kuma ba alaman zai kawo kuma idan an duba yana da ilimi na karatu na koyarwa to shi kuma za a maida shi zama malami ya koyar da ƴaƴansa habbai ƙanana ya koya musu rubutu wannan shi ne belin nasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu sun fanci kansu da kuɗi wasu kuma sun fanci kansu da koyarwa sun koya wasu ƴaƴansa habbai karatu na addini rubutu na larabci a gane abin da nake nufi ashe babu ne ta cikin addinin musulunci ka nemi wani ya zo ya koya wa ƴaƴanka ya koya wa ƙannenka ya koya musu karatu ya koya musu rubutu kana biyansa a wata ana gane abin da nake nufi asali ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince kafiri mushriki ya zo ya koyar da ƴaƴan musulmai rubutu na larabci a biyasa ashe min babi aula idan aka samu musulmi zo ya koya musu a biyasa kuna gane abin da nake nufi to haka aka yi annabi ya bada wannan shawara haka kuma aka soma an fara karɓan belin na waɗannan mutane kowa ya kawo nasa a sake shi wanda ya zo da kuɗinsa washe gari sai na Umar ibn al-Khattab ya zo ya shiga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina Abubakar sai ya gansu dukansu guda biyu suna zanne suna kuka sai sayyidina Umar Khattab ya ce ya Rasulullah ba ni labari me yasa ku kuka da kai da abokinka da sahabinka ka gaya mun dalilin da yasa kun yi kuka in dalili ne mai zai sa ni nema kuka sai na yi kuka tare da ku in na kasa kuka hawaye ban zo ko na zan yi pretending a tabaka in matsa wa kai nan ga cewa ni ma nayi kamar nayi kuka in ma afki da gaskiya in ma kuma a tabaka ana gane abin da nake nufi yana da kyau a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ku karanta Qur'ani ku yi kuka in ba da ku yi kuka ba karatun Qur'ani ta bakau ku yi kuna matsa wa ranku kuna matsa wa zuciyarku lalle lalle sai kun yi kuka din nan yau da gobe a cikin matsayi insha Allah kuka na gaskiya zai dawo wannan ba riya'i ba ba wani abu na wannan ba ana gane abin da nake nufi ya annabin Allah ka gaya mun da kai da sahabinka abin da ya sa ku kuka in naga wani abu ne na tausayi ni ma zan yi kuka tare da ku in abu na ga bai min tausayi ba ni ma to kai kana kuka wannan yana kuka dole ni ma zan yi kamar na yi kuka ana gane abin da nake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayya Umar abki ala ashabi fi akhdihim alfida, ina kuka ne ga sahabbanka abokanka Abubakar da sauransu, Allah shi kara musu yadda saboda shawaran da suka bani na karban fidiya din nan, shawaran bata yi ba kwata kwata, Allah bai karbe ta ba, Allah ubangi subhanahu wataala bai ji dadin wannan shawara ba, yace har ma azaba ta yi kusa ta sauka ga tanan bayan wannan bishiya ne, ba dan rahmar Allah ba da duk azaba ya shafe su, kuma ya Umar da duk azaba ya zo ya shafe mu, mu yau a Madina a dalilin wannan shawara da kai kadai zaka tsira daga cikin mu saboda abin da ka ba da na shawara. An gane abin da nake nufi. Wannan hadisi ne sahihi, Imam Ahmad ya kawo shi a musnadinsa, kuma Imam Tirmidhi da Imam Al-Bukhari da Muslim gabaki daya, wannan shine dalilin saukar da waɗannan ayoyin. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa bai dace ba ga annabin Allah ya karbi wata fansa dalil daga ribatattun kafirai da aka kama a filin daga, bai kamata yi wannan ba. Abin da ya kamata yi shine ya cusa su, ya kakkashe su, ya raunana su, ya kaskanta su, ya wulakanta su, saboda ya zamanto darasi ga waɗanda suke mara musu baya a baya a gaba. An gane da kyau. To shine turiduna aradud dunya, kuna so a baku wani abu na duniya, Allah kuma yana son muku lada na lahira. Wallahu azizul hakim. Laula kitabun min Allah sabaq, ba dan wani hukunci na Allah da ya riga ya rubuta shi tun fil azal a lawhul mahfuz ba, da cikin abun da kuka yi na karban wannan fansa da kuka yi na belin nasu din nan, da zai zama to bala'i a gare ku. Malama suka ce ayan ta nuna cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya yin ijtihadi cikin abun da babu nafsi a ciki. Kaga wannan ijtihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ya nemi shawarar sahabbai ya za a yi da waɗannan mushrikai, ga abun da sayyidina Abubakar ya faɗa, ga abun da sayyidina Umar Khattab ya faɗa. Ayan bata sauka ba take kai kaza ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka hukunci ijtihadi kenan. Sai ga a cikin shawarwarin nan guda biyu ga wanda ta fi dacewa a wurinsa, ana ka fahimta, ana ka ra'ayi, ya ɗauke ta wannan ijtihadi. Duk da cewa ijtihadin san da yayi ijtihadi ne na mutumin da yayi ijtihadi akan abunda ya kamata da yayi abu kaza din nan yafi ba ya iba na wannan ba. An gane da kyau. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yayi ijtihadi in yayi dace a cikin ijtihadin sa za a baka lada guda biyu. Bi ma'ana a irin wannan shawarwari da aka bada lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ya bi shawara daya, da a ce Qur'ani mai yazo ya goyi bayan wannan shawara, to irin wannan ijtihadi za a bawa mai shi lada guda biyu. To amma Qur'ani da yazo bai goyi bayan wannan shawara ba, irin wannan ijtihadi za a bawa mai shi lada guda daya. An gane da kyau. Bi ma'ana malami ne a cikin addinin musulunci, ya iya larabci, ya iya fiqh, ya iya usul, ya iya hadisai, aka kawo wata matsala da ya zo ba babu nassi a cikinta, yana so ya bata wani hukunci, ya yi ta dube-dube, ya yi ta nazari, ya shiga nan ya fita nan, daga baya sai ya ga cewa ai ya kamata hukuncin wannan matsala ya zama kaza, sai ya bata wannan hukunci na kaza. Idan hukuncin da ya bayar wannan ya zama daidai muwafiq ne akan dalilai na shari'a a cikin ijtihadinsa, yana da lada guda biyu. Idan hukuncin da ya bayar din nan akwai tuntuɓe a ciki da bai kamata ya bada wannan hukunci ba, ya bada hukunci kaza ne, to yana da lada guda ɗaya a wannan ijtihadin da ya yi din nan. Kun fahimce ni da kyau? To wannan shi ne misalin wannan matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ijtihadi a ciki, Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ya nuna cewa wannan ijtihadin ba haka ba, da bai kamata a bi wannan shawara ba, a bi wancan shawara. Mun gane da kyau. Shine ma'ana Allah ta'ala yake cewa laula kitabun min Allah sabaq, da ba wani hukunci bane da Allah ta'ala ya rubuta wa kansa a cikin Allahul Mahfuz, cewa Allah ba zai yi wa wanda yayi ijtihadi sannan yayi kuskure, bayan ijtihadi yayi kuskure, Allah ba zai masa uquba ba, Allah ya kaddara wannan. An gane, ba dan haka ba da za ku samu matsala, ko kuma ba dan Allah ta'ala ya rubuta a iliminsa na cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka Allah zai rongoma muku, zai halatta muku cin ganima da kuma cin abin da za ku karba na fansa daga wajen kafirai, shine bailin din da za ku karba. Ba dan Allah da ya rubuta a fil azab cewa daga baya zai halatta muku hakan ba, da karban da kuka yi nan akwai matsala a ciki. Kun gane da kyau? Saboda mun karanta a baya, za ku tuna Ubangiji ta'ala babu wani annabi manzo da ya halatta masa cin ganima. Cin ganima ita ce dukiyar da za a mamaye a kwace daga hannun kafirai karfi da yaji. Irin wannan dukiyar babu wani annabi da aka halatta masa. Idan aka kwace irin wannan dukiyar, za a kawo ne a tara a wuri guda sai a bari. In Allah ya karɓe ta, ya yarda da ita, zai sokar da wuta daga sama ta cinye. In bai karɓa kuma zai bari ta lalace inda take. Wannan shine abin da Allah ta'ala yana wa sauran al'umma, ba sa cin ganima. Koma menene aka samu, wutan ta zo ta cinye in Allah ya karɓa. Amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya halatta musu saboda darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, an bani ababai guda biyar da abawa kowa daga cikin annabawa, ni kadai aka keɓanta ni da su. Daga cikinsu shine wa uhillat liya al-ghanaim, aka halatta min ganima, sannan aka halatta min dalin da zan karba daga wajen mushrikai in na ribance su a cikin yaki, to zan iya aza musu kuɗi. Wanda yake so ya fanci kansa, ya fansa, ya bada wannan kuɗi, za a ki sake shi, shi ma wannan rongome ne Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama. To shine abin da ayan take nufi, ba dan Allah ta'ala ya rubuta a ilimin sa na Allahul Mahfuz cewa kai annabi da sabanka za a rongoma muku, za a sassauta muku, za a halatta muku cin ganima da kuma cin fansa da za ku yi daga wajen kafirai. To ba dan Allah yayi haka ba da karban da kuka yi na kuskure a ciki. Kuna gane abin da nake nufi? Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim, cikin wanda abin da kuka karba din azaba ne mai tsanani. Fakulu mimma ghanimtum, saboda haka an yafe muku, an rangama muku. Fakulu, ku ci daga abin da aka rangama muku din nan. Wannan amur ne ya dawo musu bayan hazar, bayan mani'a. Farko an hana, bai kamata annabi yayi kaza ba, ya ci wannan ba. Sai daga baya kuma sai aka rangome, aka ce fakulu. Malaman suka ce ka'ida ta fiqh, duk wani umarni da zai zo bayan hani, to wannan al'amuru yusidul ibaha, qaida fi usulul fiqh, inda an fahimci abin da nake nufi. Bi ma'ana an rangama muku, an sassauta muku, an yafe muku cewa yanzu inna wannan dukiya ku ci. Fakulu mimma ghanimtum, ku ci daga cikin ganiman da kuka karba daga wajen kafirai din nan, kuma ku ci daga wannan wato ainihin dalin kuɗin da kuka karba na fansan kansu din da kuka karba din, shi ma wannan halal ne a gare ku. Halalan tayyiba, halal ne da dada a gare ku, babu laifi, a ku samu lada, Allah ya halatta muku. Malaman suka ce da Allah ya bayanin farko bai dace ku karba ba, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim, laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim. Sahabbai duk hankalinsu ya tashi, sai kowa abin da ya karba bai ji dadin sa ba. Yaya za a yi da shi, yaya za a yi da shi? Sai Allah ta'ala ya kawo wannan aya, yana cewa a manta da abin da ya wuce. Fakulu, ku ci an yafe muku, an rangoma muku. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, wattaqullah, ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah ghafurur rahim, lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne, ya gafarce ku, ya yafe muku kurakuranku. Kuma Allah ta'ala mai yawan sutura ne, kuma ya suturce ku. Insha Allah a gaba dai wannan abu ba zai sake faruwa da ku ba. Kun gane abin da nake nufi? Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yutikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Allah ta'ala ya koma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ga masa, wa ya kai annabin Allah, ka gaya waɗannan da suke hannunka, suke hannunku, da kuka ribanta din daga cikin ribatattu din nan mushrike da kuka kama, ku gaya musu kada su damu, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan, in Allah ya san da abin da yake cikin zakatun ku na alkhairi ne, in kuna da kyakkyawar niyya ne, kar ku damu da abin da kuka bayar na bayanin din na fansa kanku da kuka yi din, kar ku damu ku bayar. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, Allah zai mayar muku da abin da yafi alkhairi sama da abin da aka karba daga gare ku, kuma Allah zai gafarta muku. Wato Allah ta'ala ya yana magana ne da mushrikai da aka kama, da aka karbi belin daga gare su, abu yayi musu nauyi, abu yayi musu tsanani, ta ya za a karbi da wannan dukiya a hannunmu? Allah ta'ala sai ka yawo ki gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu kar su damu, Allah yana sanin da zukatanku, in har kuna da alkhairi a cikin zuciya kun musulunta, to abinda aka karba za a mayar muku, Allah ta'ala zai ninka muku, zai ba ku abinda yafi wannan alkhairi, kuma zai gafarce ku. Me ma'anar wannan? Malamai suka ce wannan ya sauka ne akan sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Allah shi kara masa yadda. Sayyidina Al-Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallafa masa, yake masa, ya Abbas, kai kan belin naka ba na kai kadai bane, zaka bada belin na kanka, zaka bada belin na ƴaƴan ƴan uwanka, Aqil ibn Abi Talib da Nawfal ibn al-Harith, waɗannan ƴaƴanka ne, saboda ƴaƴan ƴan uwanka shaƙiƙanka ne ba iyayensu, kuma kai ka fito da wani abu a jikinka da zai iya ka biya musu soma nasu, sabili da haka kai belin naka na mutane uku ne, da naka da na waɗannan guda biyu. Yace kai ya Muhammad, ai ka matsa min da yawa haka, to me ka bar manzon ya yi a gida? Dan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aza a kansa ya biya ƙiya na dinari guda 40. Yace Annabin Allah, ai yanzu ni ko me ka aza, me ka bar mu yanzu, kana so ni da Ummul Fadl mu koma gida mu ci kasa ne? Duk abin da yake hannunmu ka riga ka kwace mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ya za ka ci duk abin da yake hannunka na kwace maka? Ni dai na kwace abin da ka fito da shi ne, amma ban kwace duk abin da yake hannunka ba na gida. Yace ya Al-Abbas, ko ka san ban sani ba ne? Ina ne dinarai da lokacin da ka tashi fita ka ɗaura su a cikin wani ɗauri, ka ba wa Ummul Fadl ko biyu kaɗai a cikin dare, ka ce mata Ummul Fadl wannan ajiya ne maganin gaba, ki ɓoye mana, ni zan fita, in Allah ya sa ban zo ba, mana mutu, to ba zan bar ku talakawa ba, wannan abun nan zai ishe ku, ki ɗauka naki, ki ba wa ƴaƴanki, ki ba wane, ki ba wane, wannan kuɗi ne mai ɗimbin yawa, dinarai ne, ki ɓoye su. Ya Al-Abbas, kana tsammanin ni ban san wannan ba ne? Al-Abbas ya ji kunya, ya ce yanzu dan Allah wannan matsayi da ka gane, ka ji, ka fahimta? Ya ce to ya ba zan gane ba, ya ba zan ji ba? Ya ce to wallahi dama can a cikin zuciyata ina da wannan tunani a kanka, cewa hanyar da kake ciki da abin da ka dawo da shi gaskiya ne, kuma ina so in samu abin da zai tabbatar min wannan ne, yau kai ka tabbatar min. Yace wallahi wannan zance mun yi da ni da Ummul Fadl kadai a cikin daki, daki ma a kulle a cikin dare, na koye na tabbatar babu kowa kusa da mu, na bata wannan dinari nake ta boye, wannan ma Allah zai gaya maka, lalle kai kan annabi ne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Wata riwaya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da islaminsa, sai yake da shi, amma yanzu ba lokacin bayyana shi ba. Koma gida, ka je Madina, ka je Makka, ka zauna tare da mushrikai, ka yi sallanka, ka yi azaninka, ka yi ibadanka, amma a ɓoye fa ka dinga ba mu labarai na abin da yake faruwa game da mu, in wani ma kirki ne, wata adawa za a kulla mana, ka zamanto SS ne a gare mu, daga can kana ba mu labarai. Ana ganewa, sai ya koma ya je zanna tare da mutanen Makka, ya dinga ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labaran abun da yake faruwa a makka ana ganewa to shine anan Allah ta'ala yake fada wa annabi ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah qul liman fi aydikum da ya zama qul liman fi yadika tuna annabi ayyuhan nabiyyu qul kuma wadannan ribantattu a hannunsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma da shike sahabbansa mataimaka ne a gare sa suna masa aiki ne to kamar ya zamanto ribantattu innan gabaki daya a hannunsu mallakansu ne gabaki dayan su sai ya annabin Allah ka gaya wa sahabbanka waɗannan da suke hannunku da kuka mamaye kuka kama su innan ku sanar da su cewa in ya'lamillahu fi qulubikum khairan in Allah ta'ala ya san wani abu na alkhairi a cikin zukatanku na imani da ikhlasi za ku musulunta yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah ta'ala sai ya baku sama da abunda aka karba daga gare ku na alkhairi khairan innan af'alu tafdhil ne kamar da ake cewa wa ghaliban aghnahum and akhir wa ashar qawluhum khairun wa shar an gada da kyau ba a cewa a cikin afalu tafdhil na khair da shar a ce akhir ko ashar suna ittifai da khair da shar ana nufin afalu tafdhil na akhir wa ashar wato ma'ana ka ga musu Allah ta'ala ya san abin da yake cikin zakatun ku in akwai tauhidi akwai ikhlasi ne to kada ku damu da abin da aka karba daga gare ku dinnan Allah zai mayar muku kuma zai ribanya muku shi kuma sannan zai gafarta muku sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib yana cewa ni Allah yake nufi da wannan aya ni ne ake nufi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim al-abbada kace ba kowa ana masa wannan magana bane kadai ne abdalani Allah khairan min dhalik Allah ta'ala sai ya canja mun ya ribanya mun fiye da abun da na bada shi wannan verin na ni da ayana guda uku dinan Allah ya canja mun da abun da yafi alkhairi a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-mal alladhi qadima min al-bahrain annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani lokacin da na musulunta daga baya abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na dukiya na bahrain dinan kyautan da annabi ya dauka ya bani a lokaci guda tananin ka abunda na bayar lokacin da na farci kaina da ayana guda biyu kuma abunda na samu a lokacin khaibar da abunda na samu a lokacin hunayn wannan duk ya zamanto bonus yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum ana ganewa Allah ta'ala ya bani sai ke cewa baya ga haka ga Allah ta'ala ya habaka kasuwanci na da dukiyata ta yi albarka yake walil ana 20 abdan ina da bayi da suke min kasuwanci guda 20 kowanne da irin abun da na aza masa yaje yayi min kasuwanci da shi da kowa daban-daban yake karami daga cikin su in adnahum yadribu fi 20,000 karami daga cikin su da ban masa dukiya mai yawa ba yana min kasuwanci a cikin uqiya na dinari 20,000 sauran manyan kuma wanda suke hannun su Allah ne kawai ya sani wannan duk shine ne na cin riban fadan Allah ta'ala yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum yake cewa sannan ina jiran na karshe wa yaghfir lakum wannan ma ba zan barta ba ina jiran ta akwai lokacin da zai dawo a gobe kiyama Allah ta'ala zai gafarta mun wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ne yawan gafara ne mai yawan rahama an gane da kyau shine ma'anar wannan aya ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ubangiji ta'ala yake وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يا النبي أنك جاء مصطفى هل إلى يوسف سني إذا سوّت النن ليبرتتو إنن إن سن قل لا أتكن زكاة سزاسو هائن شيكا زاسو يودريكا بايا أنكر إي بيل الناس أكا سكي سسنت بي حكما إن سن قل لا نيا دقا بايا زاسو سيكيكا كركدامو ka karba fansa daga gare su ka sake su su tafi Allah zai maganin su yadda suka zo na karo na farko ba sani ba za a kama su an kama su an tunkuɗe su an danne su an mamaye su aka karbi belin daga gare su in sun kulla niyya daga baya za su haince ka haka kuma Allah ta'ala zai yi musu wa in yuridu khiyanataka saboda karya alƙawari da za su yi maka faqad khanu Allah min qabl. Aita macam mau suka hai cu manggil Taala, suka yau dari Allah, suka yau dari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kafir ki da tsiya fa amkana minhum. Allah sai ya samu iko akan su. Sai daura Annabi sallallahu alaihi wasallam akan su a Badr, an kakkashe manyan su, aka ribanci wasu daga cikin su. To haka in su so za su yi a gaba ma za a yi musu. Wallahu alimun hakim. Lalle Allah Ubangiji subhanahu wataala mai ilimi ne wanda ba abun da za a yaƙuye masa, ba abun da zai faƙo masa. Hakimun kuma Allah ta'ala mai hikma ne cikin abun da ya tsara shi, ya rattaba shi, ya aza shi. Sunnah sai ta gaba.
Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
نعم
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
Masha Allah, daga nan Ubangiji subhanahu wataala ya koma bayani a game da bayyana falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, muhajirai da kuma ansar. Allah ya bayyana matsayin kowanne daga cikin su, matsayin wanda yayi imani yayi hijira, da wanda bai yayi imani amma bai samu daman hijira ba, da wanda suka yi hijira amma bayan Hudaybiyya, hijira ta biyu kenan, da kuma ansar da su suke da zama yan gari na Madina, da suka karbi bakoncin yan uwansu na Makka. Kowanne yana da falala, kowanne yana da daraja a wajen Allah ta'ala. Shine anan Allah yake bayyana falalan kowanne bangare daga cikin su. Ubangiji ta'ala ya fara da farko da muhajirai da ansar. Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sani dai annabi, sani dai musulmi, ka sani ka gane cewa lalle waɗannan da suka yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama, sannan hajaru suka yi hijira, suka bar gidajensu, suka bar garuruwansu inda suke jin daɗi din nan, suka bari saboda Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sannan kuma suke yaki da dukiyarsu, suka cautar da ita, suka bada ita da dukiya, suka bada ransu ma ga baki daya saboda yada kalmar Allah tabaraka wa ta'ala. Bimana babu wani abu mai tsada a gare su illa sun shirya, sun bawa Annabi, sun bawa Ubangiji ta'ala abinda sun mallaka na dukiya, kai hatta ransu da take jikin su ba abinda an fi so kamar rai, ita ma wannan rai sun bada ita saboda Allah, saboda Annabin Allah. Waɗannan da suka yi wannan abu, amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, sai kuma walladhina awaw wa nasaru, wancan bangare na farko sune muhajirai ba, sai kuma alladhina awaw, waɗanda suka karbi bakoncin waɗannan, suka ba su masuguni, suka ba su wurin zama, suka raba arziki da su, suka raba gidaje da su, suka raba duk wani abun da suke mallaka na duniya da su. Awaw wa nasaru, sannan suka ba su kariya, suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya, Allah ta'ala yake cewa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, waɗannan guda biyu muhajirai da ansar shafinsu majibancin al'amarin shafi ne, shafinsu masoyi ne ga ɗan uwa, wannan masoyi ne ga wannan, wannan masoyi ne ga wannan, ƴan uwan juna ne sun zama, sannan kowane ɓangare yana cin gadon ɗan uwansa, ga ƴan uwantaka ga kuma cin gado. Wannan shine farko-farkon abinda Allah ta'ala yaiwa muhajirai da ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso Madina, farko-farkon abinda yayi shine ya kulla ƴan uwanta, ƴan uwanta na zamanci tsakanin muhajirin da ansar. Ya dauki ɗaya daga cikin muhajirai, ya kawo shi, ya dauki ɗaya daga cikin ansar mazauna Madina, ya ce da shi wannan muhajiri ne daga Makka, ya bar gidajensa, ya bar komai nasa, ya bar ƴan uwansa, ya bar masoyansa, yau ba shi da abin da ya mallaka na duniya, ba shi da masoya, kai din ne ka zama gadansa, kai ne ɗan uwansa, kai ne masoyinsa, kai ne abin da kake da shi ya zama naku ko biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su sun zama ƴan uwa, ya hada wannan da wannan, ya hada wannan da wannan, ya hada wannan da wannan, ya hada da wannan da wannan. Babu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Makka da Madina da suka dawo da bai hada shi ba da wani, babu shi. Malamai suka ce illa sayyidina Ali ibn Abi Talib kadai, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nema masa wani daga cikin ansar na Madina ya hada su ba. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokai, sai Annabin Allah duk ɗan uwana muhajirai ka samu masa ƴan uwa ka hada su, kowa ya koma da ɗan uwansa suna jin daɗi, ni kadai ka bar ni kin jala ya Annabin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi anta akhi fid dunya wal akhirah, ai kai kan nawa ne, ai na aje ka ma ni ne, inda nake kai kace, ko da ka kai ɗan uwana a duniya da lahira, ana ganewa da kyau. To da Allah ta'ala ya hada ƴan uwanta tsakanin su, sai ya zama gado ma suna ci tare, sai ya zama to in Allah ya kaddara rasuwan wani ba ansare daga cikin mazauna Madina, wannan muhajiri da ya dawo daga Makka sai ya ci gadonsa, yana daidai da ƴaƴansa ko iyayensa, haka suna cin gado tare, wannan ya ci gadon wannan, wannan ya ci gadon wannan. Wannan ita ce uhuwan da Allah ya yi ta wa musulmai a karo na farko, shine ma'ana walladhina awaw wa nasaw ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Allah ta'ala ya ce walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru. Sai kashi na biyu, wanda su mu'mini sun yi imani amma sun kasa yin hijira, sun zaɓi zama a Makka akan su dawo Madina saboda hubbul watan, sun zama a gari, sun ƴan uwa da sun abinda suka mallaka, ana ganewa. Wala'alla suna da kyakkyawar zama da fahimta da mushrikan Makka, ba sa matsa musu, ana ganewa. To Allah ta'ala yake cewa waɗannan ma ba za a ce ba mu'minai ba, mu'minai ne saboda ba su yi hijira ba, ba zai kira su daga addini ba. Walladhina amanu wa lam yuhajiru, wanda suka yi imani amma ba su yi hijira ba, ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru, waɗannan kan ba ku da wata walaya a tsakaninsu, wata ƴan uwanta na cin gado babu ita. Saboda haka muƙaddara in wani ɗansa ya yi hijira, uban bai yi hijira ba, yana Makka, in Allah ya ƙaddara uban a Makka ya rasu, wannan ɗan da ya dawo Madina ba zai ci gadonsa ba. Kun gane yadda Allah ta ya tsara abubuwa daga farko, shine ma'ana walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay, ba ku da wata walaya a gare su ta agaji ko ta nasara ko ta kingaro na kowane abu, babu ita. Hatta yuhajiru, sai fa in su ma sun yi hijira suka dawo, amma mu'mine ne su. A haka din wa in istansarukum fi dini, idan suka nemi agajin ku, ku zo ku taimaka musu akan addini saboda abokan adawa sun mamaye su, sun so su kashe su, sun nemi agajin ku, to fa alaikumun nasru, to dole ku zo ku ba su kariya, ku zo ku ba su nasara. kada ku ce wai saboda ba su yi hijira ba ku ba ruwan ku da su a'a in har an za a taba addinin su to ɗan uwan ku ne fa alaikumun nasr ku zo ku ba su kariya ku ba su nasara ku taimaka musu sai fa illa ala qaumin bainakum wa bainahum nisaq sai da in sun nemi agajin ku ku zo ku taimaka musu akan mutane akan kabilan da ku kun yi yarjejeniyar zaman lafiya da ita to a wannan kafara ku taimaka musu ba kun fahimta da kyau mu dauka misali su mazauna makka musulmai daga cikin su wanda ba su yi hijira ba sai wata fitina ta shiga tsakanin su da wata kabila a makka wani gida wanda wannan kabila ko kuma wannan jama'a tana da yarjejeniya na zaman lafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka san kai kabilun da suka ittifaqi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu shiga addinin ka ba amma kuma ba za mu yaƙe ka ba kuma ba za mu taimaka wanda zai yaƙe ka ba kai ma ba za ka yaƙe mu ba kuma ba za ka taimaka wanda zai yaƙe mu ba mu da kai zaman lafiya za mu yi kaci na kai na ka mu na mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince ya ba su wannan alƙawari yace to in wannan kabilan da ta yi zaman lafiya da ni ta yi alƙawari da ni ita ce kuma sokana ya hada ta da waɗannan musulmai na zaman makka da ba su yi hijira ba sai musulmai sun nemi daga gare ku zo ku taimaka musu kar ku taimaka saboda menene saboda taimako musu cin zali ne da karya alƙawari da butulci ne da khiyana da yaudara ga wanda aka yi alƙawari da su ko musulmi ba zai zama mayaudari ba ba zai zama mahaici ba mai cin amana ba illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq ce wallahu bima ta'maluna basir Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk abun da za ku aikata shi yana da sanin komai kuma yana muraqaba zai saka musu ubangiji ta ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd yanzu idan ka fahimta cewa musulmai muhajirai da suka zo makka da madina suka zo makka sun zama ƴan uwa ne da ansar na madina an hada zumunci a tsakanin su har ma gado suna cikin juna waɗanda sun kashi na biyu kuma wanda suka yi imani sun zanna a makka ba su hijira ba aka ci a bar su ba za a ci gado tare da su ba za a yi musu wannan ba sai fa in sun nemi taimako za a kashe su a taimaka musu to sai Allah ta'ala ya koma bayani akan kafirai ya su ma kafirai awliya'u ba'd wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai su ma sashin su majibancin al'amarin shafi shafin su masoyin juna ne kuma shafin su wato yana cin gadon junan su wato wannan kafiri yana cin gadon wannan kafiri wannan ya ci gadon wannan wannan ya taimaka wannan wannan ya taimaka wannan wannan mantuqin aya mafhumin aya kuma ashe in dai shafin su yana cin gadon shafin bi ma'ana ashe shafin ba zai ci gadon musulmi ba bi ma'ana babu cin gadon tsakanin musulmi da kafiri ba musulmi ba zai ci gadon kafiri ba kafiri ba zai ci gadon musulmi ba an gane da kyau wannan shine mafhumin da zamu fahimta daga nutqi mantuqin wannan aya wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd tashin su yana taimakon juna tashin su masoyi ne ga juna tashin su yana cin gadon juna saboda haka koma sai ku hada kanku ko musulmi Allah ta'ala ce illa taf'aluhu in bara ku hada kai ba ko musulmi ku taimaka wa junanku ku zamanto masoyan juna ku ba kariya wa junanku illa taf'aluhu in bara ku yi haka ba takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to lalle fitina babba za ta kasance da barna mai yawa zai wakana a ƙasa a tsakanin a dalilin ko musulmi ba ku hada kanku ba a dalilin ko musulmi ba ku so junanku ba a dalilin ko musulmi ba ku zamanto al'umma guda ɗaya ba illa taf'alu in bara ku yi wannan ba ku zamanto awliya'u ba'dhin innan takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai wata fitina babba gagarima da fasadi mai yawa zai faru a doron kaka abinda yake faruwa a yanzu kenan musulmi ba su bi wannan umarni ba ba zama ta al'umma guda daya ba ba zama ta sun siya daya madaurin ki daya ba musulmi bai so waju wa dan uwansa musulmi abinda yake so wa ransa al'ummar musulmi ta zama kashi 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 daban-daban kullu hizbin bima ladaihim farihun yau din idan zaka karanta abubuwa ne ko a newspapers ne ko kana jin labarai ne ko tafsirai ne da kike ana yi su a cikin Ramadan ne ko social media kana bi ne zaka ga abubuwan da wallahi kuka zaka yi inda zaka ga irin sukan juna da kafurtar juna da la'antar juna da batawa juna da musulmi suke wa junansu a cikin wannan wata mai albarka ina za a ci gaba illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku hada kai ba ba ku zamanto masoyan juna ba ba ku zamanto al'umma guda daya ba takum fitnatun fil ardi, lalle za ta zama wata fitina babba a doron kasa da za ku kasa shawukanta, za ta addabi kowa da kowa daga cikin ku. Wa fasadu kuma barna ne yawa, barna babba zai ishi kowa da kowa. Abin da ake ciki kenan, saboda haka ba mu da wata mafita da za ta tsamar da mu daga halin da muke ciki dinnan sai in mun koma ga tafsirin wannan aya. Walladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina awu wa nasabu ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, ba'dhum awliya'u ba'd. Sai tashi ya zamanto masoyi tashi musulmi, ya ji a ransa cewa dan uwansa musulmi jikinsa ne, fatansa ne, tsokansa ne, namansa ne, kashinsa ne, abinda zai dame shi ko da misalan zarra zai dame sauran al'ummu gabaki daya. To irin wannan za a samu kwargini, za a samu buwaya, za a samu ɗaukaka, za a samu zaman lafiya, za a samu wadata, za a samu alkhairi. Allah ta'ala ya nuna mana tatbiqin wannan aya a cikin zamanmu na duniya da muke rayuwa a cikinta a yanzu idan kuma dalika ala Allah bi aziz. Lokaci ya tafi mana, za mu tsaya nan insha Allah ta'ala, gobe za mu karasa ayoyin da suka rage din, kuma za mu shiga sura ta gaba bi iznillah ta'ala. Abinda muka faɗa ya zamanto daidai, Allah ta'ala ba mu ladansa. Wanda akwai kuskure Allah ta'ala shi yafi mana shi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allah ubangiji ta'ala muna roƙonsa rahmansa, falalansa, albarkansa, afwansa. Allah ta'ala ya karbi azuminku, Allah ya karbi ibadojinku, sallanku, addu'o'inku, marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda suka riga mu gidan gaske Allah ta'ala ya rahamce su, mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu makoma mu cika da kalman la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم نيجيريا قسم برنو الله تعالى يباب ملاكيا لزمن لاجيا وانا سكش بشكين الأمر سنا تادا منا عنك نسم إشيهم الله تعالى يمنا ما غنيسو الله بغي سبحانه وتعالى يباب ملاكيا منا دعين هو جيه ودسكي نيمان الدعوه ماذا دا ماذا الله بغي سبحانه وتعالى يبيا وقوة لقوة لكشكين ممن بقاتلسا تدوني للاهرة mai neman arziki Allah ta'ala ba ka arziki mai albarka, mai neman ilimi Allah ta'ala ba ka ilimi mai albarka, dan kasuwa da kasuwanci ya fara masa yanga ya fara masa sai Allah ta'ala ya yaye, Allah ta'ala ya mana magani wannan abin da yake ciki ba a ba kowa da kowa arziki mai albarka. Allah ta'ala ya ba mu sukuni ƴaƴanmu yaranmu almajiranmu ƙannenmu yayyunmu gabaki ɗaya, Allah ta'ala ya sanya musu albarka, Allah ya albarkaci kowa da kowa, Allah ya ba mu wato kwanciyar hankali da za mu samu mu tafiyar da addininmu, mu tafiyar da rayuwarmu sai dai wadaida. Allah ta'ala ya raba mu da talauci, zai tada mana hankali, ya tada mu, ya hana mu sallah, ya hana mu ibada, ya hana mu kwanciyar hankali, ya kawo mana jifi, tara mana hankali. Allah ta'ala ya ba mu, ya raba mu da irin wannan talauci. Allah ta'ala ya ba mu arziki mai albarka, ya ba mu ilimi mai albarka. ƴan'uwanmu, yaranmu, ƙannenmu, abokanmu da suke cikin makaranta ta jami'o'i ko ta ina ne, Allah ta'ala ya sa su gama makaranta lafiya. Bayan makaranta Allah ta'ala ya ba su ayyuka masu albarka. Wanda suke da ayyuka Allah ta'ala ya sanya ayi albarka a cikin ayyukansu. Allah ta'ala ya tsokar mana da rahma mai yawa da za ta shafe mu gabaki ɗayanmu, cikinmu da wajenmu, manyanmu da ƙanananmu, mazanmu da matanmu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق صدر المدال العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين.